Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 7 ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi da zango a ƙasar Jordan a yau Lahadi, inda ya gana da Sarki Abdullah na biyu da kuma ministan harkokin wajen ƙasar Ayman Safadi. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce dakarun tsaron Rasha na musamman da ake kira Rosgvardiya suna neman hanyoyin da za su ƙara ƙarfin rundunar saboda rikicin cikin gida da ke faruwa tsakanin jami'an tsaron ƙasar. Masu haƙar madane a jihar North Dakota da ke nan Amurka sun tsinci wani makekin hauren giwa da aka yi kiyasin shekarunsa za su haura 10,000.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar sun yi kira da a gudanar da bincike kan harin da sojojin ƙasar suka kai da ya ritsa da fararen hula.
Yasa haka ɗin ta faru, in kuma kuskure ne wajen aiki to sai a nemi a san su wane ne wannan kuskuren ya shafa, ina nihin kamar wanda suka ɓata rayuwarsu.
Sannan za ku ji wasu kungiyoyin mata a Najeriya na kira da hukunta duk wanda ke da hannu na batun cire kuɗi daga asusun ma'aikatar agaji da walwalar jama'a ta ƙasar.
Gwamnatin nan na Bola Ahmed Tinubu in dai da gaske yake yi yana so ya yaƙi cin hanci da rashawa da almundahara da meto lokaci yayi da zai fara nuna aikinsa a yanzu.
Sannan za ku ji cewa kungiyar tuntuɓa ta dattawan arewacin Najeriya ACF ta koka kan yadda ba a zartar da hukuncin da ya kamata kan mutanen da ake zargi da sata yara a yankin. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma su daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi da zango a ƙasar Jordan a yau Lahadi, inda ya gana da Sarki Abdullah na biyu da kuma ministan harkokin wajen ƙasar Ayman Safadi. Blinken ya kuma kai ziyara rumbun adana abinci na hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ake loda wa dogayen motoci kan agajin da ake kaiwa yankin Gaza. Jordan ita ce ƙasa ta baya-bayan nan da Blinken ya kai ziyara, wacce ita ma yaƙin Isra'ila da Hamas ya shafa. Blinken na ziyara a yankin gabas ta tsakiya ne a wani yunkuri da Amurka ke yi na ganin yaƙin na Isra'ila da Hamas bai yaɗu a yankin ba.
It is in no one's interest, not Israel's, not the regions.
Hakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa babu wanda zai amfana ko Isra'ila ko yankin ko duniya baki ɗaya a wannan fada idan har ya yaɗu ya wuce yankin Gaza. Ƙasar ta Jordan da sauran ƙasashen Larabawa sun yi ta kira da a yi gaggawar dakatar da buɗe wuta duk bayan da wannan rikici ɓarke a watan Oktoban bara, amma Isra'ila ta ƙi amincewa. A yau Lahadi, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce dakarun tsaron Rasha na musamman da ake kira Rosgvardiya suna neman hanyoyin da za su ƙara ƙarfin rundunar saboda rikicin cikin gida da ke faruwa a tsakanin jami'an tsaron ƙasar sanadiyar yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Rahoton da ma'aikatar ta Burtaniya take fitarwa a kullum ya nuna cewa a watan Oktoba sojojin kamfanin Wagner suka koma ƙarƙashin rundunar ta Rosgvardiya, sai a wannan watan 'yan awaren yankin Donetsk da ake kira Vostok su ma suka koma ƙarƙashin rundunar. Hukumomi a Moscow na ta kokarin ganin sun rusa rundunar nan ta Kaskat da ta kware wajen sarrafa jirgi mara matuki su kuma mika wani sashin ta ga Rosgvardiya, a cewar ma'aikatar ta Burtaniya. A ranar Asabar wani mummunan hari da sojojin Rasha suka kai ya fada akan birnin Poskrov da ke gabashin Ukraine, kamar yadda gwamnan yankin ya wallafa a shafin Telegram. 'Yan Bangladesh sun kada kuri'a a zaben 'yan majalisu da rikici ya dabaibe yayin da bangaren 'yan adawa suka kaurace wa zaben, lamarin da ya ba Prime Minister Sheikh Hasina da gamayyarta ta Awani damar samun wa'adi na hudu a jere. Duk da kwanaki da aka kwashe ana rikici da kai hare-hare, zaben na ranar Lahadi ya wakana lami lafiya. Sa'a guda kafin a rufe rumfunan zaɓe, hukumar zaben ƙasar ta ce kashi 27.15 cikin 100 ne na masu kada kuri'a suka fita rumfunan na zaɓe. A ranar Juma'a an kai hare-hare ciki har da wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum hudu a wani jirgin ƙasa, lamarin da ya haifar da zaman ɗarɗar gabanin zaben da jam'iyyar adawa ta Bangladesh Nationalist Party ta BNP da ƙawayenta suka ƙauracewa. hukumomi dai na zargin jam'iyyar ta BNP da haifar da wannan rikita-rikita, zargin da jam'iyyar ta musanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Mahmud zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Wani farmaki da jirgin saman sojan jamhuriyar Nijar ya kai a gundumar Gotei, bangaren da ƙasar ke iyaka da Burkina Faso, a cikin daren Juma'a 5 ga watan Janairun 2024, wayewar garin ranar Asabar, a yunkurin murƙushe wasu 'yan ta'adda ya ritsa da wasu ƙauyawa da ba a bayyana adadinsu ba. Lamarin da ya sa 'yan fafutuka suka shiga kiraye-kirayen ganin an gudanar da bincike. Wakilin muryar Amurka Sulan Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Gagarumin lugudan wutar da suka fuskanta daga haɗin gwiwar sojojin Nijar da Burkina Faso a kan iyakar ƙasashen biyu ne ya sa 'yan ta'adda suka shiga neman mafaka a wasu ƙauyukan da ke wannan shiya, inda a makonnin baya suka umarci ƙauyawa su fice daga matsugunansu tare da tsara jerin hare-haren da suka ƙuduri aniyar kaiwa kan jami'an tsaron da ke ƙauyukan Liberi, Bulujinga da Garbunwa, a cewar sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasa, wace ta ƙara da cewa ta hakan ne sojoji suka murƙushe wani harin da aka yi yunkurin kaiwa kan dakarun tsaro da ke garin Ciyawa a wajejen ƙarfe 7 na yamma a ran 5 ga watan Janairu. Sannan a wajejen ƙarfe 8:30 na dare, sojan sama sun yi ruwan wuta kan wani ayari na biyu na 'yan bindigan da ke kan babura da motoci, ka hanyar su ta kai hari wa askarawan da ke ƙauyen na Ciyawa. A cewar shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na Rezo Esperance, a yadda abubuwan suka wakana, alama ce da ke nunin sarƙaƙƙiyar da ke tattare da yaƙin da ake gwabzawa da 'yan ta'adda a yankin Sahel.
Wani lokacin in aka yi shela abun ba a shi ba a gani, sai a nemi a gaggauce a takaita abun. To cikin irin wannan ne nake zato yasa aka yi aikin na dare. To kamar yadda ka sani, indai aka ce za a yi halbe-halbe cikin dare, to ganin bai tabbata ba yadda ake so.
Ba a dai bayyana yawan 'yan ta'addan da suka hallaka a sakamakon wannan al'amari ba, sai dai kuma sanarwar hukumomin ta tabbatar da cewa abin ya ritsa da wasu farar hula da tuni aka kwantar a asibitin garin Gotei. Jigo a gamayyar ƙungiyoyin fafutuka na M. Sosonde Falmata Taya na cewa
'yan ta'addan ne da gangan suka tai suka shiga ƙauyen don a ce an yi ɓanna, saboda a sha hama sojin Nijar kashin kaji, sai a ce a'a, sojin Nijar ai sun zo sun kashe 'yan ƙauye. Mu kuma mun yi imani da cewa da soji bai kashe mutum a kan banza, filin dagan nan da suke don kare 'yan ƙauyen nan ne, don kare al'umman nan ne.
Wannan ba shi ne karon farko da harin soja ke shafar mutanen da ba su san hawa ba, tun bayan da ƙasar ta fara fuskantar aika-aikar 'yan ta'adda yau shekaru kusan 10. Misalin wanda ya wakana a watan Oktoban 2022 a ƙauyen Tamu, wanda kuma ya jawo hukumomi suka daga wasu ƙungiyoyin fararen hula. Sabili kenan a wannan karon ma 'yan kare haƙƙin ɗan adam ke fatan ganin an gudanar da bincike.
Yadda za a gani me yasa haka ɗin ta faru, in kuma kuskure ne wajen aiki, to sai a nemi a san su wane ne wannan kuskuren ya shafa. Ina nihin kamar wanda suka ɓata rayuwarsu ko ko suka raunana cikin wannan al'amarin, sai a samu a biya su diya, kuma a ɗoki nauyinsu yadda ya kamata. To shi ne ni dai nake gani hanya wadda za ta kawo ruwan sanyi cikin wannan al'amarin.
Wata sanarwar ta daban da ministan tsaro janar Salifu Modi ya saka wa hannu na cewa wani jirgi mai saukar angulu mallakar sojan Nijar ya faɗi a karkarar Kancari a wajejen ƙarfe 12 da kwata na ranar Juma'a 5 ga watan Janairu, jim kaɗan bayan kammala wani aikin haɗin gwiwar sojojin Nijar da Burkina Faso. Ba sami asarar rai ba, sai dai soja guda ya jikata sanadiyar faruwar wannan al'amari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sule, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
Masu shigar da ƙara a Japan sun kama mutum na farko a yau Lahadi, yayin da suke binciken wata badaƙalar karkata akalar wasu kuɗaɗe da aka tara wa jam'iyyar Liberal Democratic Party mai mulki a lokacin gangamin yaƙin neman zaɓe. Wannan badaƙala ta ƙara dishar da farin jinin gwamnatin Prime Minister Fumio Kishidi, wacce dama take fuskantar matsalar yankan ƙauna a tsakanin al'ummar ƙasar. masu shigar da kara a gundumar Tokyo sun kama tsohon mataimakin ministan ilimi Yoshitaka Ikeda kan zargin kin bada rahoton wasu kudade da aka tara wa wani sashe na jam'iyyar mai mulki a cewar kafofin yada labarai. Ana zargin su da karkata akalla sama da dala miliyan 4, yayin da shi kuma tsohon mataimakin ministan ake zargin sa da kin bada rahoto kan wasu kudade da yawan sai kai dala 276,000. Masu hakar ma'adini a jihar North Dakota da ke nan Amurka sun tsinci wani makekin hauren giwa a wata mahaka. Wani mutum da ke amfani da cebur ne ya fara hango alamun kasusuwa yayin da yake kwasar ƙasa yana zubawa a cikin wata babbar mota. Hakan ya sa aka mai da hankali wajen haƙar ƙasar, inda aka gano ƙarin kasusuwan giwar, wacce mai yiwuwa ita ce ta farko da aka haƙo a haɗe a wuri guda a jihar ta North Dakota. Kamfanin haƙar ma'adinai na North American Coal na shirin bada kyautar hauren giwar don tallafawa harkar ilimi. Kamfanin jallancin labarai na AP ya rubuta cewa tsawon hauren giwar ya kai taku 7, yayin da nauyinsa ya kai fan 50. An kuma yi kiyasin shekarun hauren giwar zai iya haura 10,000.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga Najeriya. Ƙungiyoyi masu zaman kansu na musayar Yahuda ta da jijiyar wuya kan batun wasu kuɗaɗe har naira miliyan 585 da ministar ma'aikatar agaji da walwalar jama'a ta ce aika da su wani asusu na daban ba na jihohin da abin ya shafa ba, inda suka yi kira da a hukunta duk wanda aka samu da hannu cikin lamarin domin ya zama izina ga wasu. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Wasu kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin ɗan ƙasa irin su Huriwa a ƙarƙashin shugabancin Emmanuel Onwubiko da Nasgard a ƙarƙashin Akingunola Omoniyi suna ta sato kasa katsi kan cewa ya kamata a sallami duk waɗanda wannan batu na cire kuɗi daga asusun ma'aikatar kula da agaji da walwalar jama'a da ministar ma'aikatar Beta Edu ta bada umarnin a yi. Sannan shugaba Tinubu ya hanzarta tuɓa matan daga muƙamansu. Wannan yasa mata suka tofa albarkacin bakinsu suna cewa
sunana Hajiya Sarta Sa'a Musa, DG Mata Zalla ta North West. Game da maganganun da ake ta yi na ba mata mukamai, ana ta samun matsaloli a gwamnatance. Duk inda aka ce dan siyasa wanda ya san ciwon al'umma ya san damuwar al'umma, to babban kalubalen da ake samu shine matan da ake ba mukaman ake zargin su kullun a ce mata kaza, mata sun yi kaza, mata sun yi kaza. Matan nan a tsaurara bincike, ba mu hana ai bincike ba, amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba, kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu.
Ita ma yar gwagwarmayar ganin an bawa mata ƴanci, Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta yi tsokaci cewa
yanzu mun wayi gari an samu matan da aka zuba a wurin daga kan ita minista da ta sauka, wanda wancan gwamnatin da ya shuɗe ta sauka, da kuma wanda aka assasa daga baya-bayan nan. Yanzu su biyu ana ta zargin su da kuɗaɗe masu yawa kan cewa sun kwasa a cikin asusun gwamnati, kuma sun yi amfani da shi ba ta hanya da ya dace ba. To ni dai gaskiya kisa dillahi kai mutum wurin shari'a, in an zarge shi ko an zarge ta da cin kuɗin gwamnati, in dai ba za a kai gaban shari'a, a tabbatar a yi bincike, a tabbatar a hukunta mutum. In ba hukunci ba shikenan, haka za mu ci tafiya karazube. Saboda haka fisa billahi ni ina ba gwamnati shawara, gwamnatin nan na Bola Ahmed Tinubu in dai da gaske yake yi yana so ya yaki cin hanci da rashawa da almundahara da meto, lokaci yayi da zai fara nuna aikinsa a yanzu.
Wai menene shari'a ta tanadar wa wanda ya aikata irin wannan laifin? Tambayar kenan da nayi wa barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar.
Sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya ya dora wajibci a kan kowane jami'in gwamnati, tun daga shugaban kasa zuwa ministoci har zuwa ga masinja. Ya dora wajibci a kansu cewa dole ne su yaƙi cin hanci da rashawa, kuma su yaƙi amfani da kujera domin gina kai. Na biyu kuma, tsarin mulkin Najeriya sashi na 21 da 23 da 24 sun dora wajibci na ƙoƙarin gina da'a ta riƙe gaskiya da riƙon amana. Duk irin waɗannan abubuwa idan shugaba Bola Tinubu da gaske yake yi, to ya kamata a sa rariya, a tsaftace duk wani wanda yake da datti a yi waje da shi, a nemo nagartattu ingantattun mutane masu tsoron lahira su fiye da kwaɗayin duniya, masu kishin ƙasa fiye da kishin kansu, a nemo irin waɗannan muzakkarin mutanen a basu ƙasar nan.
To sai dai mai magana da yawun ofishin Akanta Janar na ƙasa Bawa Mokwa ya ce Akanta bata bi umarnin B biyan kudaden a wani asusu na daban ba.
Lokacin da Akanta Jara ta karbi wasika daga wajen minista na humanitarian affairs Dr. Beta Edu tana umurnin ta biya wannan kudin zuwa wayansu account, sai ta gaya mata cewa aidan wannan kudin ba a Akanta Jara yake ba, za a biya ne daga ministry nata. Saboda haka kuma ta ba ta shawara kar ta biya zuwa account na wani, sai dai account din mutanen da za su amfana daga abinda aka kayyade. So bata biya ba, because ba a biya daga office din Akanta Jara. So ta bi ka'idan accounting yanda yake ne, bata biya ba.
Abin jira a gani shine irin matakan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai dauka na ganin an warware zare da abawa a wannan batun. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, har yanzu dai muna Najeriya. Kungiyar tuntuba ta dattawan Arewa ACF ta koka kan yadda ba a zartar da hukuncin da ya kamata kan mutanen da ke da hannu akan matsalolin satar yara da akan yi safarar su daga yankin arewacin Najeriya zuwa kudanci domin sayar da su. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A yayin wani taron masu ruwa da tsaki a Kano, kungiyar ta ACF ta fukaci manyan joji-jojin jihohin Najeriya, musamman na yankin arewacin kasar, su kara kaimi wajen ganin doka ta yi aiki akan mutanen da ke satar yara ƙanana su sayar da su a yankin kudanci bayan sauya musu suna da addini. Dr. Gwani Umar Faruk da ke zaman shugaban kungiyar ta ACF a jihar Kano ya yi ƙarin bayani akan makasudin taron.
A makasudin wannan taro ya taso saboda 'yan sanda da suka bada labarin yara guda 8 'yan Bauchi da aka sato aka kasu Kano, aka haɗa baki da waɗansu masu unguwanni suka canja musu takardar haihuwa, suka canja kuranar haihuwar, aka tafi aka sayar da ɗaya naira 480 a Lagos. To irin haka ya faru da yawa a da. Abin da yake damunmu shine sai 'yan sanda su kama mutum su kai shi kotu sai a sake shi.
Hajiya Aishatu mai jama'a da ke wakiltar mata a kungiyar ta ACF bayan nuna damuwar mata dangane da wannan al'amari ta fayyace mataki na gaba da suke burin dauka.
Wani mataki na gaba dai mun tura gwamnati, sannan kuma su kansu community leaders mun ba su assignment, sannan 'yan majalisunmu za mu je mu zauna tare da su, sannan judiciary su ma za a zauna da su, because zaka ga an kama mutum mai laifi da irin wannan halifin, amma sai ka ji magana ta shige sai mu rasa aina abun yake, ina giza yake saka. Sannan 'yan sandan mu su ma dole za mu saki zuwa shi, dama shi CP yana ba mu haɗin kai a cikin wannan kungiya, mu ma muna da damu sakacin, amma idan ka lura poverty dishi yake ja mana wannan abun. Inda yau kamar a ce 'yan majalisunmu sun waiwayi iyaye mata, ana bunƙasa musu sana'a, ana tallafa musu, wallahi duk irin wani abu ba zai faru ba. Amma sai ka gani cewa mace a gida ta zauna ba cin yau babu na gobe, sannan mai gida ya shura takalmi ya fice ya zace da yara. So dole irin wannan issue din ya kamata a duba a ga ya zai a tallafa wa mata. Mace tana zauna a gida zace da yara babu, dole ta aiki yaro waje ije isi wani abu ko ya tallan wani abu. To an a irin wannan sai ga an dauki yaro tana da yanda zace a gida, wannan duk abu ba zai faru ba.
Taron dai ya kunshi sarakunan gargajiya na Ibo a Kano da Benin da kuma takuransu na yankin Yarbawa mazauna Kano, inda har ma basaraken na Ibo ke cewa.
Sunana Chief Ifeanyi Nwaimu. Wannan magana kidnapping da yara suna ɗauke waya yana damun shi, yana kawo wahala a cikin Jere Kano. Muna so sai a haɗu sai a cire wannan ba daɗi. Hannunmu ba ciki, amma mutanenmu suna cikin wahala kuma saboda mutanenmu suna girma a nan, ya kamata sai yanzu sai a cire wannan wahala ya zama ɗaya a Najeriya.
A nata ɓangaren Majalisar Masarautar Kano ta ce wani lokaci a nan gaba za ta tashi wata tawaga ta musamman domin ganawa da sarakunan yankin Ibo a can kudancin Najeriya, kamar yadda wakilin sarkin Kano a wurin taron sarkin shanun Kano Alhaji Shehu Muhammad ke faɗi.
Lalle nan gaba za a tura tawaga mai ƙarfi zuwa sarakunan su domin su masu bayyana cewa yadda ba sa son wani abu ya taɓa su na rashin daɗi, kuma ba ma son wani abu ya taɓa. Mun karɓe ku a matsayin baƙi na amana, to mu ma a karɓi mu baƙi na amana a can. Yadda muke muku anan kuma ku yi mana. Wannan tawaga lalle nan gaba za ka ga an yi ta.
A baya-bayan nan dai matasa a Kano sun so yin zanga-zangar lumana domin nuna kin jinin wannan ta'ada ta sace yara a arewa domin sayar da su a kudanci, amma dattawan garin suka dakatar da su. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida na Kwali, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma. Za a iya samun a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan yadda wallafa batun yi wa miji girki da sanyin safiya a dandalin X ya yi sanadin samun alherin sama da naira miliyan 10 ga wata mata mai suna Momzi, wanda asalin sunanta Debora, kuma batun ya ɗara teburin trend inda ake jera batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin al'umma a dandalin na X. Tuni dai ɗaruruwan matasa ke addu'ar samun irin alherin da Momzi ta cakaru da shi a shafin X ɗin. Alherin da Momzi ta samu a cikin ƙasa da kwanaki 2 ya jawo muhawara mai ƙarfi tsakanin 'yan arewa masu amfani da shafin X, inda wasu matasa masu fafutuka ke sake jaddadawa 'yan uwansu mahimmancin amfani da shafukan sada zumunta wajen wallafa ababen da za su kawo sauye-sauye masu amfani da ci gaba ga yankin arewa da ma Najeriya baki daya. Yanzu bari mu sada ku da wani matashi da ke amfani da kafafen sada zumunta musamman na Instagram wajen tallata sana'arsa da faɗakar da kan mabiyansa wajen ababe masu mahimmanci ga al'umma, inda ya fara da cewa bale ne ga 'yan arewa su sauya al'imalar amfani da kafofin sada zumunta wajen wallafa ababen da za su kawo ci gaba.
Sunana Usman Ahmad, wanda aka fi sani da Zinnore. Na farko, 'yan arewa mu ba mu san me za mu tattauna akan shafukan yada zumunta din nan ba. Mu ne misali, kafin da zo kan X din, kan Instagram ne, Facebook ne, duk wani abu da aure ne ko kuma a'a downfall na wani ne, ki muka fi mai da hankali ne, amma duk wani abu da zai ci gaba da rayuwar mu ba mu amfani da shi. Shi kuma X din ka zo, gaskiya mutanen mu na arewa to ba laifi muna nan ana yi, amma intellectuals mu ba ma ba su attention sosai. Zaki ga mutum ne ya zo ɗan Twitter ne, X din kenan, ya yi posting tweet din shi, ya yi magana mai matukar mahimmanci, amma yadda yake wai mutanen mu saboda sun ga mutum a'a na ɗaya ko ba shi da followers da yawa, a'a ko kuma ba shi da engagement ba ya retweet ko na ba, su ma sai su wuce su tsallake, za su je suna retweeting abinda bai shafe mu wanda ba shi da amfani. Wannan ya zama mana kalubale ga yan arewa. Idan wasu a cikin mu suna yin abu na kirki komai kankantar sa, zamu iya kawo su social media mu yi appreciating din su, haka zai yi encourage mutane.
To Zinnurain, kai mana bayani akan batun matar nan da ta sami alheri mai dimbin yawa a shafin X daga wallafa cewa tana tashi da sanyin safiya ta yi wa mijinta girki.
Kamar yanzu wannan mata dai da Twitter da kike gani ta nuna cewa tana tashi da safe karfe 5, duk da wannan topic ne na wata rana da ba tana wa mijinta abinci, me ya kawo har ya jin mata wannan alherin? Akwai abin da tuwa suke cewa appreciation, wai ana yaba mata ne da kokarin da take, shine yanzu gashi har ta canja mata rayuwa, abinda ba wuce ke cewa kadare ɗaya Allah kan yi bature. Amma mu 'yan arewa kullun ina ɗaya daga cikin wanda a koda yaushe ina magana, ba ma faɗan abin alheri, ba ma yada shi kamar yadda ya kamata, ba wai nace ba a yi gaba ɗaya ba, ada yi, amma ba ma appreciating junan mu, mun fi wa junan mu zagon ƙasa akan ɗaukaka junan mu. Yau celebrities nawa muke da su a arewa, kamar yadda nake bada misali na ce ku duba ko a film duk sun mana nisa mutanen irin, ba wai ina cewa a'a lallai sai mutanen mu ɗan arewa su zo sun yi film, a'a lokacin da aka yi bomb ɗin nan mu ringa saka constant pressure, yau aka yi magana gobe a ci gaba, jiba a ci gaba, kada a gaji har sai an kawo abin to notice din wanda su ne a haƙo da su ɗauki mataki akai. Amma a'a da an yi magana ɗaya biyu ta wuce, a idan auren wani ne wanda fa babu komai namu a ciki, wanda bai kamata mu sa musu ido ba, a'a mu ne kan gaba a ciki, ya kamata mu yi kanmu faɗa, kuma ya kamata mu mutanenmu wanda suke da basira su koyi amfani da shafukan sada zumuntan nan ta hanya mai kyau, su ringa fitowa suna yi. Mu lokacin da muna yi muna makaranta ana mana dariya, yau gashi ta sa za ka yi magana kana da audience mutum 1000, mutum 2000, mutum 3000, wasu sai a ni ba ni da followers, ko mutum ɗaya ne ya karu da kai, ya karu da kai, kai retweeting abu mai amfani, kai posting abu mai amfani wanda zai amfanar da al'umma gaba daya, ba shiri di ta ba wanda muka saba.
Yanzu bari mu ji daga gare ka, ina mafita ga sauya alƙiblar yadda matasan Arewa za su riƙa amfani da kafafen sada zumunta ta yadda ya dace.
Mafita dai a tunani na shine dukkaninmu muna buƙatar juna, so akwai buƙatar haɗin kanmu nan wurin nanatawa da rashin nuna gajiyawan mu, wurin kokarin wayar da kan mutanenmu na Arewa kan amfanin waɗannan shafukan yaɗa zumunta. So inda haɗin kanmu zai zo da kafafen yaɗa labarai da kafafen sada zumunta, idan business kake yi kai dan kasuwa ne a kafar kana sada zumunta kana amfani da shi, zaka ringa daukan wasu lokutan zuwa wasu lokutan kana kokarin fadakar da mutane akan muhimmancin da shafukan nan na yaɗa zumunta suke da shi, ta yadda zai iya ko taimakon mutum ko ya ruguje rayuwar mutum yau da gobe. Kamar ni dai na business nake yi, amma ko da yaushe in abu ya kama wanda akwai buƙatar mu magana akai, zan fito in magana, saboda na san a cikin customomi na akwai waɗanda basu san da wani abu ba, amma zan iya fadakar da su, zan iya wayar da kansu akan wani abu. To haka ne sai ka ji mutum ya ce a ni business nake, ba na so in yi magana akan abu kaza, yau ko gobe abin nan da kake yin magana akan shi zai zo ya ci mu gaba ɗaya, ba ma fata Allah ubangiji ya iya mana.
To mun gode. Alƙalman kirdiga a yanar gizo dai sun nuni da cewa Debora wacce aka fi sani da suna Momzi a shafin X ta sami alherin da ya ɗara sama da naira miliyan 10 a cikin ƙasa da sa'o'i 48, kama daga mota kiran Lexus ga mijinta, ɗaukar nauyin karatu a ƙasar waje na mutum biyu, visa tafiya yawon bude ido a ƙasar Canada, wayoyi kiran Infinix guda biyu, tikitin samun man fetur da ya kai 200,000 daga kamfanin NNPCL, inshorar lafiya na shekara biyu da dai sauransu. Tun ba yau ba ake kaiwa rana kan batun fadakar da kan matasan Najeriya da su rika yin amfani da kafofin sada zumunta wajen kawo sauyi da cigaba cikin al'umma da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, lamarin da masu fafutuka ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen cigaba da jaddadawa. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan zamu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdulra'uf ke mana fatan alkhairi, mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
A gaida Halima Abdulra'uf. To kafin mu karkare shirin, ga labaran duniya a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yada zango a ƙasar Jordan a yau Lahadi, inda ya gana da Sarki Abdullah na biyu da kuma ministan harkokin wajen ƙasar Ayman Safadi. Blinken ya kuma kai ziyara rumbun adana abinci na hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ake lodawa dogayen motoci kan agajin da ake kaiwa yankin Gaza. Jordan ita ce ƙasa ta baya-bayan nan da Blinken ya kai ziyara, wacce ita ma yakin Isra'ila da Hamas ya shafa. Blinken na ziyara a yankin gabas ta tsakiya ne a wani yunkuri da Amurka ke yi na ganin yakin na Isra'ila da Hamas bai yadu a yankin ba. A yau Lahadi, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce dakarun tsaron Rasha na musamman da ake kira Rusgavadiya suna neman hanyoyin da za su ƙara ƙarfin rundunar saboda rikicin cikin gida da ke faruwa a tsakanin jami'an tsaron ƙasar sanadiyar yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Rahoton da ma'aikatar ta Birtaniya take fitarwa a kullum ya nuna cewa a watan Oktoba sojojin kamfanin Wagner suka koma ƙarƙashin rundunar ta Rusgavadiya, sai a wannan watan 'yan awaren yankin Donetsk da ake kira Vostok su ma suka koma ƙarƙashin rundunar. Hukumomi a Moscow na ta kokarin ganin sun rusa rundunar nan ta Kaskat da ta kware wajen sarrafa jirgi mara matuki, su kuma mika wani sashin ta ga Rusgavadiya a cewar ma'aikatar ta Birtaniya. 'Yan Bangladesh sun kada kuri'a a zaben 'yan majalisu da rikici ya dabaibe, yayin da bangaren 'yan adawa suka kaurace wa zaben, lamarin da ya ba Prime Minister Sheikh Hasina da gamayyarta ta Awani damar samun wa'adi na hudu a jere. Duk da kwanaki da aka kwashe ana rikici da kai hare-hare, zaben na ranar Lahadi ya wakana lami lafiya. Sa'a guda kafin a rufe rumfunan zaɓe, hukumar zaben ƙasar ta ce kashi 27.15 cikin 100 ne na masu kada kuri'a suka fita rumfunan na zaɓe.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da daddare. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Fiona da ta ba da umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.